أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تسرموا تكلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مداكة سنشوى تارد كوتش جواني سابا شرنا فسن رحمة شرن بيكي باكو داما دوما أيكو رسنبوين كو لندا سكشا في أدين درايوة زوا غمال النومان سام مفتا كمانا يأيكو منا دارسا كونن تنبوين تاتشوى نان شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 24 ga watan Rajab na shekara ta 1443 bajira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 26 ga watan Fabrairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad San Umar Jallimo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda ko da yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Jira Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamaka Allah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai da dama daga cikin mutane waɗanda zaka ga idan suka yi wa Allah laifi ko kuma suka cutar da wani suka zalunce shi, idan ana faɗakar da su ko ana zargin su akan abin da suka yi ko ana ƙoƙarin jawo hankalinsu su koma ga Allah su tuba, sai su buɗi baki su ce maka ai wannan ƙaddara ce, abu ne muƙaddari ya suka iya. Abin da suke so su nuna maka shi ne ba ka da hujjar zarginsu, ba ka da hujjar ka ainihin soke su akan abin da suka yi, saboda su ba su yi wani abu ba face abin da aka riga aka ƙaddara musu. Don haka suna ƙoƙarin turewa kansu zargi, suna ƙoƙarin kuɓutar da kansu daga wannan laifi da suka faɗa, domin ba a ganinsu ba su yi wani abu ba face abin da Allah ya riga ya rubuta musu. Babu shakka wannan babban kuskure ne, babban kuskure ne a gurin Allah subhanahu wataala, babban kuskure ne a gurin dukkan wani mai hankali. Hujja da ƙaddara akan saɓawa Allah, akan kaucewa umarninsa, akan cutar da wani, babu shakka wannan abu ne da ya saba ba shari'a kaɗai ba, ya ma saba wa dukkan hankali na masu hankali. Duk wani mai hankali zai fahimci cewa wannan ba hujja ba ce. Abu na farko, Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai girma yana ba mu labarin mushrikai, wato waɗanda suke shirka da shi. Allah ce sai qulul ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay. Kazalika qala alladhina min qabl kazalika kazzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda suka yi shirka da sannan za su ce da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba, ko mu ko iyayenmu, kuma ba za mu haramta komai ba. Allah ce haka nan waɗanda suka gabace su suka ƙaryata har sai da suka ɗanɗana azabarmu. Allah ce shin kuna da wani abu na hujja ku fito mana da shi? Allah ce ba wani abu kuke bi ba face shaci faɗi, kuma ba wani abu kuke bi ba face zato, ba wani abu kuke bi ba sai cashe sai shaci faɗi. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Ba wani abu kuke bi ba face zato, ba kuma wani abu kuke yi ba face shaci faɗi. Kaga anan Ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin cewa waɗanda suka yi shirka suka haɗa Allah da wani wajen bautarsa, za su riƙa hujja da cewa Allah ya ga dama su yi haka, ma'ana wannan wani abu ne muƙaddari yasa suke yi, ba wani abu ba ne da ya fitar da mashi'ar Allah. Law sha Allahu ma ashrakna, da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba, ba mu ba ma har iyayenmu ba za su yi ba, kuma ba za mu haramta wani abu ba da Allah bai ga dama mu haramta shi ba. Wato suna so su ce abinda suke yi wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta musu, ya ƙaddara musu, saboda haka ba su fita daga mashi'ar Allah ba, suna yin abinda Allah ya ga dama su yi. to shine Allah subhanahu wataala ya ce to kamar shadda suke faɗa ɗin da suna hujja da ƙaddara haka waɗanda suka gabace su su ma suka ƙaryata saƙon Allah suka ƙaryata annabawan Allah suka riƙa fakewa da ƙaddara Allah ce hatta zaqu ba'sana har sai da suka ɗanɗana azabar mu to kaga wannan yana nuna maka cewa kafa hujja da ƙaddara akan abin da mutum zai yi na saƙon Allah wannan hujja ce ta mushrikai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ta sannan idan har mutum yana ga wannan abu mai kyau ne to kenan mazhabar kafirai mushrikai kyakkyawa ce kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ɗanɗana musu azaba ba amma a cikin ayar ce hatta za ku ba'sana har sai da suka ɗanɗana azabar mu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta su akan abin da ba su da hannu a ciki ko ba su da makawa ba yadda suka iya dole dole sai sun aikata kuma daga baya ubangiji ya azabta su anan yarda da wannan ko amincewa da wannan akwai tuhumar ubangiji da zalunci kenan ubangiji ya azabta su da abin da ya riga ya tirsasa su su aikata abin da ba su da hannu a ciki wanda babu wani mai hankali ballantana mai imani da zai tuhuma Allah da zalunci ko kuma ya inganta mazhaba ta kafirai ya inganta wata magana ta kafirai hakanan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana a cikin littafinsa yana cewa wa ma arsalna mursalina illa mubashirina wa munzirin ba mu aiko da manzanni ba face su zama masu bishara masu gargaɗi Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni domin su yi bishara ga waɗanda suka yi wa Allah subhanahu wataala da'a cewa su za su fi aljanna hakanan kuma ya aiko da manzanni domin su yi gargaɗi akan cewa duk wanda ya saba masa zai tafi wuta ubangiji subhanahu wataala kuma ya faɗi hikimar da ta sa yake aiko da manzanninsa su zama masu bishara masu gargaɗi ce la'alla yakuna linnasi 'ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل التي من زني مبشرين ما سو بشاراني ومنذرين ما سو درقئيني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دن كده يزنتو متاني سنة دا وتهج دا ذا سكفا وألا بايا ايكو من زني وتألا ايكو من زنن سدى اي دا بشارا ايكو سدى درقئي دون اينكي ومتاني هجة يزنتو بابا ابن دا سكفا Allah hujja da shi na cewa sun yi sabo sun yi abin da ba daidai ba sun ki bauta masa saboda ba a aiko musu da manzo ba saboda ba a sanar da su daidai ba to Allah ya aiko annabawa ya yanke musu wannan hujja inda a ce kaddara wato hujja da kaddara hujja ce ko wani abu ne karbabbe to da zai zanto ba a yanke hujja ba a yanke musu hanzari ba kenan dan an aiko musu da manzanni dan an aiko musu da waɗanda suke masu albishir masu gargaɗi ba zai yanke ƙaddarar ubangiji ba kenan hujjar su ba za ta yi wato hujja ba za ta kafu a kansu ba gashi kuma Allah ya gaya mana cewa hujja za ta kafu a kansu ta hanyar aiko manzanni masu gargaɗi masu albishir masu gargaɗi sannan abu na uku ubangiji subhanahu wataala yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wani rai sai abin da zai iya wato ubangiji subhanahu wataala da yayi umarni yayi hani yana umartar mutum ne ya hana shi abinda zai aikatu inda ya zanto abinda mutum yake yi wani abu ne da ba shi da zabi a ciki ya ki ko ya so dole sai yayi wannan abin to da ya zanto an dora masa abinda ba zai yi ba kenan yayin da za a ce kakka yi kaza alhalin kuma ba shi da mafita sai abin nan ya faru da shi ko a ce yi kaza alhalin ba shi da mafita sai abin nan ya ƙi faruwa tare da shi kuma sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce bai kallafa wa rai abin da ba zai iya ba to kaga faɗar ubangiji da yake cewa ya kallafa wa kowane rai abin da zai iya ya nuna kenan duk abin da mutum zai yi ubangiji ya ba shi zaɓi ya ba shi dama idan umarni ne an ɗora masa abin da zai iya aiwatarwa idan hani ne an ɗora masa abin da zai iya wato zai iya nisantarsa inda a ce komai yana gudana ne haka tilas ga ɗan adam ba bisa zaɓin shi ba to da ba zai zanto akwai bambancewa ba tsakanin wanda ya mantuwa da wanda aka tilastawa da wanda bai sani ba duk zai zama ba su da bambanci da wanda ya yi da gangan tare da cewa mun ga Ubangiji subhanahu wataala ya bambance mana tsakanin wanda zai kuskure da wanda zai manta, Ubangiji ya ɗauke masa wannan laifin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, ya Ubangiji kada ka kama mu da abin da muka yi na mantuwa ko kuma muka yi na kuskure. Ubangiji subhanahu wataala ya ce ya anshi wannan addu'a, inda ya zanto dan adam baya iya yin wani abu sai abin da yake, wato inda ya zanto dan adam ba shi da wani zaɓi, ba shi da wani katabus, dole dolen sai yayi abin da yake mukaddarin nan shi ne kawai. To da wannan ba zai zama bambanci ba tsakanin wanda ya mantuwa da wanda aka tilasta, duk zai zama abu ɗaya ne, tunda kowannensu dai yana yin abin da ya zanto tilas ya aikata, ba shi da zaɓi. Wanda kuma abu ne sananne a shari'a, an bambanci tsakanin wanda zai yi abu a bisa mantuwa da wanda zai abu bisa jahilci da wanda zai abu bisa kuskure. Duwanda an ɗauke musu alƙalami, an ɗauke musu kuskure, an ɗauke musu wato uquba, an ɗauke musu zunubi. Saboda haka bambancewar da aka yi ta nuna baka da damar, baka da wani hurumi ka yi hujja da ƙaddara yayin da ya zanto ka saba wa Allah da gangan. La yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, Allah ce baya kama ku da abin da yake na gasasshiyar magana a rantsan ku, amma yana kama ku da abin da zukatan ku suka aikata, wato abin da kuka yi wato da niyya, abin da mutum zai yi da niyya, abin da Bature yake cewa intentionally kana sanin kai abin, Allah ce shi zai kama ka wannan. To kaga ashe babu maganar hujja da ƙaddara yayin da mutum ya saba wa Allah ko yayi abin da ba daidai ba. Hakanan abu na hudu, za mu ga cewa ita ƙaddara wani abu ne, sirri ne ɓoyayye, sirri ne na Allah ɓoyayye. Kai ɗan adam kafin ka aikata laifin da za ka aikata, ya aka yi kasancewa wannan muƙaddari ne har da za ka kama ka aikata? Ai da a ce yau ka san ƙaddaran ne kana gano ta, ka ce to ai ga shi nan an riga an rubuta min ya na iya. Saboda haka lokacin da kake niyyar aikatawar, ai baka san ƙaddararka ba, don mene ne ba za ka yi niyyar aikata kyakkyawa ba ka ce wannan ce ƙaddarar ka, sai ka yi niyyar aikata mummuna don daga baya ka ce ita ce ƙaddarar. Saboda haka ƙaddara wannan wani abu ne, Allah subhanahu wataala shi ya san abin da ya rubuta wa bawansa, bawa bai sani ba. Allah subhanahu wataala yana neman abin da yake nema ne daga wajenmu, ba yana neman abin da ya riga ya rubuta ya ƙaddara mana ba ne. Abin da yake umartanmu shi ne irada shar'iyya. Ubangiji subhanahu wataala yana neman mu ne da mu kiyaye dokokinsa, mu bi umarninsa, mu guji haninsa, mu yi abin da yake ya dace, abin da yake daidai. Wannan shi ne abin da Allah yake neman mu da shi. Amma abin da yake sirri ne na shi, shi ya bar wa kansa sana, ita ce irada kauniya. Wannan ba mu da iko a kanta, ba mu san ta ba ma. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce ka zanto mai gaskiya, ka zanto mai amana, ka zanto mai cika alkawari, ka zanto mai kaza, ka zanto mai kaza. Waɗannan duk abubuwa da Ubangiji ya nema daga wajenka su ne abin da yake ya kamata ka nufa. Amma abin da baka sani da shi ba, ta yaya za ka san ƙaddarar ka ne ba dai ka yi shi? Saboda haka hujja da ƙaddara wannan ƙoƙarin ka ji ka san sirrin ka ne, tare da cewa kuma sirrin Allah ne da babu wanda ya san shi. Saboda ƙaddara gaibi ce, kai kuma lokacin da ka tashi wannan aikin baka san ma gaibin da yake kanka ba, ballanta na ka ce haka na gani a rubuce. Ubangiji shi ya san wannan. Sannan kuma da a ce hujja da ƙaddara hujja ce, to da ƴan wuta in suka shiga wuta, ko lokacin da aka nuna musu wuta aka ce ga wuta nan za a sa ku, sai su yi wa Allah hujja da ƙaddara? Sai Allah, me muka yi? Ba fa abin da muka yi sai abin da ka riga ka ƙaddara mana. Amma ba su yi hujja da ƙaddara ba. Ma salaka kun fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudhu ma al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmi ad-din hatta atana al-yaqin. Da aka ce wai me ya shigo da ku cikin wutar saqar, sai suka ce lam nakum min al-musallin, ba mu kasance cikin masallata ba, wato ba ma sallah, ba mu ma karɓi addini ba, bari mu yi sallar. Walam nakum nut'imu al-miskin, ba ma ciyar da miskini, ba ma taimakawa buƙaci. Wa kunna nakhudhu ma al-kha'idin, mun kasance muna kutse cikin ƙaryata Allah da manzanninsa tare da masu kutse. wa kunna nukazzibu biyawmid din, kuma mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako. Babu wani ɗaya daga cikin ƴan jahannama da ya hujja da ƙaddara a ce me ya shigar da ku cikin mutar jahannama sai ai ƙaddara ce, sai suka faɗa laifuffukan da suka yi. Ashe mutum in yai laifi baya da dama ya hujja da ƙaddara, baya da dama ya ce ai muƙaddari ne saboda haka a ƙyale shi. Sannan bayan haka inda a ce hujja da ƙaddara hujja ce, da Iblis ma sai ya hujja da ita. Iblis ma da sai wa Allah hujja da cewa abinda nake ai ka ƙaddara min ne, ya na iya. Sai fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi masa tufin alatsi ne aka fitar da shi daga sahun mala'iku, aka nesanta shi daga rahamar Allah, cika baki gaban Allah yana rantsuwa cewa sai ya batar da mutane, bai ce ya Ubangiji me yasa za a yi min haka ba, ai ƙaddara ce wannan, na yi maka sujjada, na yi wa Adamu sujjada ne saboda haka ne, haka abin yake muƙaddari ne, bai hujja ba. In kuwa da a ce ana hujja da ƙaddara, da shi Iblis ma sai hujja da ƙaddara, shikenan shikenan. Sannan kuma muna ganin cewa a al'amuranmu na yau da gobe ba wanda yake yarda a yi masa hujja da ƙaddara ya karba, hatta shi mai cewa muƙaddari ne ba a taɓa yi masa laifi ba, kawai aka ce da shi muƙaddari ne ya kau da kai, sawa'un iyalansa ne, ƴaƴansa ne, zuman abokansa ne, ko wasu wanda suke bai san su ba, ce wani ya masa laifi kuma kawai ya ce masa hujja da ƙaddara ne, kawai ya amince, bai mai da wannan shi ne tsarin rayuwarsa ba. In aka yi masa laifi yana faɗa akan an yi masa laifi, baya cewa a'a ka tafi hujja ce, abin nan ƙaddara ce, in matarsa ta yi masa laifi sai ya mata faɗa, ta ba shi haƙuri. In ɗansa ya mai laifi sai ya masa faɗa, wataƙila ya dake shi ma, wataƙila ya haramta masa wasu abubuwa da yake ba shi, ba zai ce a'a ce kaga ba komai hujja ƙaddara ce. Haka nan a cikin harkokinsa na yau da gobe, a cikin ɗan kasuwa ne wani ya zo cuce shi a cikin harkar kasuwancinsa, ba zai ce a'a ba komai malam tafi ai ƙaddara ce, tsayawa zai ya nemi haƙƙinsa ido rufe. Ashe kai tsakaninka da ɗan uwanka ba ka karɓi hujja da ƙaddara ba, amma kana so tsakaninka da Allah ka karɓi masa hujja da ƙaddara. Akwai wani abin da Ubangiji bai rubuta shi ba, komai ya rubuta shi, komai ya rubuta shi. Sannan abin da ya kamata mutum ya sani shi ne, ita ƙaddara ana nufin ilimin Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya san duk abin da za ka aikata, Allah ya rubuta duk abin da za ka aikata, wannan iliminsa ne. Iliminsa ba zai zama hujja kai ga a wajenka ba. Misali kamar a ce walillahi almathalul a'la, kamar a ce malami ne tare da ɗalibansa a aji, a cikin ɗaliban nan ya san ga wani yaro nan wanda baya kula da karatu, baya fahimta, in an yi ma baya ganewa, baya zuwa makaranta, ya cika wasanni, saboda haka malami ya ce na san yaron nan sai ya faɗi. A ilimin malamin nan yaron nan ba zai ci jarama ba, saboda dukkan wasu alamomi sun tabbatar masa da haka. Sai aka zo aka yi jarabawa, sai ko yaron ne ya faɗi, sai ya zo ya ce a'a wannan hujja ce a gunsa shi yaron, saboda ai malamin sa dama ya san zai faɗi. To haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya san abubuwan da za mu aikata na laifuffuka, sanin sa ba zai zama hujja mu a wajenmu ba, kamar yadda ɗalibin can ba zai riƙe sanin malamin da ya yi na cewa sai ya faɗi hujja ba, ta faɗuwar tashi. In an zarge shi ko iyayensa sun zarge shi cewa ya aka kai sakaci har ka faɗi karatunka, jarabawarka, ba zai ce ai da mun malam ya san zan faɗi ba, ai da mun malamin mu ya gaya mun sai na faɗi, shi ya sa na faɗi. Ba zai hujja da ilimin malaminsa ba. To haka nan ƙaddara ilimin Ubangiji ne. Bawa ba zai hujja da wannan a matsayin cewa ya yi laifi ga Allah subhanahu wataala, saboda Allah ya san zai yi laifi, saboda haka shi ba mai laifi ba ne. Saboda haka ya kamata mutane su fahimci cewa mai laifi abinda ake bukata wajensa shi ne ya tuba, kuma dole a karantar da shi cewa laifi yake, yana laifi dole a gaya masa laifi yake, ba za a ce a karabu da shi ai komai ka gani muƙaddari ne, haka Allah shi ya ƙaddara masa ba, a'a inda haka ne Allah ba zai aiko da manzanni ba a cikin hujja da kaddara akan ayyukan saban Allah. Hujja da kaddara akan ayyukan saban Allah rushi wato manufar aiko da annabawa ce duka rushi aiko saukar da littattafai ne gaba daya domin in ya zanto wannan hujja ce to ba wani amfanin a aiko annabawa su ce ayi daidai ba ayi ba daidai ba saboda ka su annabawa sun isar maka kuma aka baka cikakken zabi inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura ubangiji ya baka hanya nuna maka hanya ya bar maka zabi ko ka bi mai kyau ko ka bi mara kyau da cewa hadaynahu najdai Allah ce mun nuna masa hanya biyu wato hanya mai kyau da hanya mara kyau kamar mutum ne zai yi tafiya zai je wani gari hanyoyin da za su kai shi wannan gari guda biyu ne akwai hanya ɗaya amintacciyar hanya ce zai tafi lafiya lafiya babu fargaba babu tsoro akwai kuma hanyar da take cike da fargaba da tsoro ana labarin hanya ce da take cike da yan fashi da barayi da yan kidnappers a duk mai hankali in aka zo aka ce masa ga hanyoyin nan guda biyu wannan za ta kai ka lafiya amma wannan hanyar akwai yan ta'adda a kanta bai cewa kawai bari ya bi hanyar ɗan ta'adda ayi komai muƙaddari ne in Allah ya ƙaddara ba abin da za su same shi zai ba abin da in Allah ya ƙaddara abin da zai same shi ya bi hanya mara kyau zai zaɓi ya bi hanya mai kyau to dole dan menene a cikin mu'amalarsa da Allah subhanahu wataala dan menene a cikin mu'amalarsa da ƴan uwansa ba zai rika zabar abu mai kyau ba kamar yanda in yazo ya ga hanyoyi guda biyu ɗaya an ce da shi lafiyayya ce ɗaya kuma tana cike da abubuwan tsoro da tashin hankali dan menene anan yake zabar hanya mai kyau har Bahaushe yana cewa hanyar lafiya ka bi ta da shekara dan menene ya zabi ya bi hanyar lafiya da shekara wannan wataƙila a kwana uku hudu za ta kai shi amma saboda ciki take daban tsoro bai ce a'a tunda akwai ƙaddara bari in bi ta ba ai abinda Allah ya ƙaddara shi ne kawai bari in bi ta sai ya zaɓi hanya mai kyau to haka nan a cikin umarnin Allah da hannunsa ya ce ga hanyar da take mai kyau ce ga hanya mara kyau ce to sai ka zaɓi mai kyau sai ka zaɓi mai kyau ba ka zaɓi mara kyau ba ka ce ƙaddara ce saboda haka kaga a nan akwai tufka da walwala duk kuma wata hujja da take ɗauke da tufka da walwala alama ce ta ba hujja ba ce duk wata hujja da mutum zai kawo amma tana ɗauke da tufka da walwala irin wannan a guri kaza ka yi hujja da ƙaddara amma an dawo wani ɓangare ka ƙi yarda ka yi hujja da ƙaddara to wannan ya nuna cewa tun farko ba hujja ba ce saboda haka ba a yi wa Allah subhanahu wataala hujja da ƙaddara akan saɓa masa ko hujja da ƙaddara akan cutar da wani daga cikin bayinsa duk wanda kaga yana wannan to akwai cikinke da jahilci shi yasa malamai suka yi cewa babu wani mai hankali da zai yi maka hujja da ƙaddara yana cikin hankalinsa in dai yana da hankali to ba zai hujja da ƙaddara ba saboda mai saboda shi ma ba zai karɓi hujja da ƙaddara ba in aka saba masa wani ya zo ya share masa mari in ya yi magana ce ƙaddara ce ko baka yarda da ƙaddara ba zai yarda ba wani ya zo ya da gangan ya aje mota sai ya buga masa mota ya yi magana ce hujja ce ƙaddara ce kawai kai haƙuri ko wani ya zo da ƙarfi ya fasa masa gilas ya yi magana ce kai haƙuri ƙaddara ce ba zai karɓi wannan ba shazakari na mun wayo ina ganin ka ka taho da ƙarfi da ƙarfinka ka buge shi kuma ka ce mun ƙaddara turo ka aka yi ko faɗowa ka yi ba zai karɓa ba saboda a yadda aka yi abin ya kula cewa babu wani abu na mantuwa ko kuskure ko wani abu to amma a tsakanin shi da mu'amalarsa da Allah sai ya rika gangancin saban Allah in an yi masa a ce a'a ku rabu da shi ƙaddara ce haka Allah ya ƙaddara masa masu saban Allah nawa ne za ka ga ana musu a cika ga mu wannan Allah ya riga ya ƙaddara mana nan ku yi mana addu'a ma'ana a daina gaya musu laifi suke yi a yi musu addu'a kawai su ƙaddara ce sai ran da Allah ya fito da su shi ne lau sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba saboda haka Allah ya ga dama mu yi shirka da haka ku kyale mu in Allah ya ga dama sai ya fitar da mu wannan hujja ce ta mushrikai ba hujja ce ta mu'minai masu wanda suka san Allah ba Allah ya sa mu dace
ta ne kuma ne malam lai ta kare alkari tambayar mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam ya kasance yana yin sallar duha kullum raka'a biyu, ya ce amma kuma da ranar juma'a yana yin raka'a takwas, kasancewar yana ganin bayan sallar da ake kafin sallar azhar da kuma bayan sallar azhar. Shi ne ke tambayar ne ne matsayin abin da yake.
A ka'ida ta musulunci ba a raware ranar juma'a da wata ibada ta musamman. Na'am, ita sallar walha akan yi ta har raka'a takwas. Har raka'a takwas, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar walha ta raka'a takwas, amma bai keɓance ranar juma'a da ita ba. Keɓance ranar juma'a da cewa sai a cikinta ne za ka yi walha raka'a takwas, wannan ka zo da wani abu sabo wanda babu shi a shari'ance. Saboda kana iya yin raka'a takwas amma ba wai ga juma'a kaɗai ba, kana iya yi a juma'a, kana iya yi a asabar, kana iya yi a lahadi, amma ka ware juma'a ita ce za ka yi wannan da wannan hujjar. Wannan maganar ba a yin sallah bayan ta, ana yin sallah kafin ta ma, in ka je masallaci kafin liman ya zo kana iya raka'o'inka, ba a hana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je masallaci wa salla ma kutiba la, haka annabi ya faɗa hadisi, ya sallaci abinda aka rubuta masa. Sannan bayan an gama, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah raka'a biyu ko raka'a hudu. Saboda kana iya yin sallah raka'a biyu ko a gida ko bayan ka gida ko kuma a nan masallaci ko bayan ka koma kasuwa. Saboda ba wai ba a yin wata raka'a abin nan, ana yi mun sha ba da fatawa akan wannan. Saboda ba magana ka ware wata rana kamar juma'a ka ce za ka yi wani abu da sauran kwanakin ba za ka yi su ba.
Da shi kuma ne ke cewa malam, menene hukuncin yin wanka a wurin da ake yin fitsari?
To abin da ya zo a hadisi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa la yabulanna ahadukum fi mughtasalihi, kada ɗayanku ya yi fitsari a inda yake, wato cikin gurin wankansa. A da can mutane sukan shiga rafi ko wani ƙorama su yi wanka, to wurin da kake yin wanka kuma ka yi bawuli a ciki, kaga akwai ƙazanta, domin ruwan da kai bawulin da kai shi ne za ka dawo kuma ka zuwa a jikinka. Amma in ya zanto kamar yanzu inda mutum zai shiga abin nan, ya shiga bath hall da ake wanka a ciki, yana da rariyar da yake zirarar da ruwa. Inda mutum ya fitsari a nan, fitsarin ba zai zauna a gun ba, zai tafi kila ma zuba ruwa a gurin. Wannan babu komai dan ya yi wanka a gurin, ko kuma dan damali ne, amma kuma ruwa fitsarin ba zai zauna a gun ba, zai iya yin wanka a gurin. Shi dama abinda ba a so ka yi fitsari kuma ka dawo ruwan da kake amfani da shi ya fitsarin ya taba shi kuma ka zuba shi a jikinka, shi ne abinda shari'a take nusarwa a kai.
To shi kuma ne ke cewa malam, ana iya kafirta wanda yake da matsala da ɗaya daga cikin tauhidin nan guda uku na rububiyya, asma'u sifat da kuma uluhiyya?
A'a, ba daga mutum ya samu matsala a nau'in tauhidi ko rububiyya ko uluhiyya ko asma'u sifat za a kafirta shi ba. Uluhiyya, in ka ce uluhiyya shi ne kaɗaita Allah da bauta, don abin da aka ce bautar Allah ne kada ka yi ma wani ba Allah ba, shi kaɗai ne la ilaha da muke faɗa, babu abin bauta da gaskiya sai shi. To za a iya samun wani da zai karkatar da wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah, ko bisa jahilci, ko bisa rashin sani, ko saboda wata shubha, wani abu da aka gaya masa a matsayin dalili, a nan ba dalili ba ne, ya ɗauki wani abu na bautar Allah ya yi ma wani. Kamar misali yanka, ana yin yanka ne don Allah, wani ya yanka don wani ba don Allah ba, kaga wani nau'i ne na bauta ya yi ma wani. Amma wannan bai isa ka kafirta shi ba, musamman ma in yana da wata shubha ko wani rashin sani, wanda ba za ka kafirta shi ba saboda ya yi wannan, ko ba kance kamar yadda za ka samu a wasu ƙasashen musulmi, in mutum ba ya da lafiya sai ya tafi kabarin wani wanda aka ce na wali waliyu ne, sai ya je ya kai wata sadaka ko ta dabba ko ta kayan abinci ko wane ne, sai ya je ya ce ya kama wannan waliyun sadaka ya taimaka ɗansa ya samu lafiya. To kaga wannan wani abu ne na bauta, Allah subhanahu wataala shi kaɗai ake yi wa bakanci, ba a yi ma wani, yufuna binnadar, Allah ake yi wa bakanci ba wani ba. To in ya ɗauki bakanci ya yi ma wani, ya ɗauki wani aiki na ibada ya ba wani, amma wannan bai isa ka kafirta shi ba saboda ƙila akwai shubha, akwai rashin sani, akwai jahilci tattare da shi. Sauraka nau'in wasu nau'uka na bauta da wasu musulmi za su yi ma wani abu da ba Allah ba zai isa ka kafirta mutum ba sai abin da yake ƙarara ya fito fili. Sannan a tauhidin rububiyya shi ne kaɗaita Allah da ayyukansa, wato ka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne mai kashewa, shi kaɗai ne mai rayawa, shi kaɗai ne mai ba da arziki, shi kadai ne mai wada waraka, duk waɗannan ayyukan Allah ne, babu wani wanda yake yin ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka sai Allah. To ka kadaita Allah da cewa shi kadai ne mai wannan aiki, shi ake cewa rububiyya, daga ar-rabbu ne. Ar-rabbu shi ne wanda ya halitta, ya samar wa da halitta da duk bukatunta, yake ɗaukar ɗawainiyarta, wannan shi ne ma'ana ar-rabb, yake tarbiyyar wannan halittar tashi, shi ne rabbul alami. To zaka duk aikin sa ka takaita su a kansa, kakka ce wani yana iya kashewa, ko ka ce wani yana rayawa, ko ka ce wani yana iya ba da arziki, ba Allah ba. Inna Allah huwa ar-razzaqu, Allah shi kadai ne mai ba da arziki. Saboda ba wani wanda yake ar-razzaq sai Allah. Haka nan ba za ka ce wani ya iya baka warkewa ba bayan warka lafiya, wanda ce da Allah likita a taimaka mu in warke. Allah shi ne mai ba wa idza baridtu fa huwa yashfi, shi inna rashin lafiya shi ne yake ba da waraka. La shifa illa shifa'uk, babu waraka anta shafi, Allahumma anta shafi, ishfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk. Saboda Allah shi kadai ne mai ba da waraka. Wani bisa jahilci zai iya zata cewa likita zai iya bashi waraka, zai iya warkar da shi. To wannan kaga ya ɗauki aikin Allah ya ba mu wani, ko wani ya ɗauka wani zai iya azurta shi. To wannan bai isa ka kafirta shi ba saboda wannan, wataƙila akwai jahilci da rashin sani sai a karantar da mutum. Saboda ka saba ma wani ɓangare na tauhid rububiyya ma ba zai isa ka kafirta mutum ba. Don wannan akwai abubuwan da suke sarari a fili, wanda babu wani zai ce halittar sama da ƙasa da halittar ɗan adam, wannan kowa ya san aikin Allah ne. Ko mushrikai aka tambaye su, wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah, inda zaka tambaye su wane ne ya halicci sama da ƙasa, Allah ce, za su ce Allah ne. Amma a dai lokacin da suke faɗar haka, kuma wani sai tafi neman arziki gurin wani, neman nasara gurin wani, neman ɗa gurin wani, gunki ba Allah ba. To saboda da yau mutum zai ce shi ba Allah ne ya halicce shi ba, ko ba Allah ne ya yi sama da ƙasa ba, to kaga wannan ƙarara ya ɗauki abinda kowane musulmi da fitirarsa ya san cewa Allah ne ya yi wannan, ya jingina ma wani ba Allah ba, to wani sai ya kafirta. Saboda ya ƙaryata wani abin da yake ƙarara, babu wata shubha da take shiga cikinsa, wannan zai bar musulunci ta haka. To haka nan tauhidul asma'i was sifat, kaɗaita Allah da sunayensa da sifofinsa, cewa duka wani suna na Allah shi kadai ya sifantu da wannan sunan a bisa fuskar kamala. Ko da za a kira wani da irin wannan sunan, amma shi za a kira shi ne da sifa ta nakasa. Yanzu misali Allah shi ne alhayyu, Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum, alhayyu shi kadai ne alhayyu, cikakkiyar rayuwar da babu rashi gabaninta, kuma babu karewa a bayanta, wannan rayuwar Allah kenan. Amma duk wata rayuwa akwai rashi gabaninta, wato kafin a samu mutum da babu shi. Hal ata ala al-insanu hinan min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, kaga da insan lam yakun shay'an madhkura, da babu shi. Sannan daga baya Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi. Saboda ka duk dan adam rayayye ne, ana ce yukhruju al-hayya min al-mayyit wa yukhruju al-mayyit min al-hayy, kaga dan adam mai rai ne, matuƙar ba mutuwa ba mai rai ne, amma kuma rayuwarsa ba irin ta Allah ba ce. Haka nan ɗan adam zai sifantu da ji da gani, a ce yana ji yana gani, fa ja'alnahu sami'an basira, Allah ce muka sanya ɗan adam mai ji mai gani. Amma kuma Ubangiji shi ba mai ji ne mai gani, sai dai jin Allah daban, jin ɗan adam daban, ganin Allah daban, ganin ɗan adam daban, ba daidai suke ba. To sifofin Allah ya sifantu da su da sunayensa, ya sifantu da sifofinsa da sunayensa a bisa fuska ta kamala. Babu wani mahaluki da ya sifantu da suna da wata sifa ta kamala. Dole akwai wani abu na tawaya a cikinta. In ganinsa ne akwai takaitaccen, akwai abin da zai iya gani, akwai abin da ba zai ganshi ba. Idan jinsa ne akwai iya inda jin zai tiki, akwai abin da ba zai jiyo shi ba, saboda nisa ko kuma saboda wani larura. Saboda haka samun tangarda abin da ya shafi asma'i was sifat, kamar wanda zai tawilin wata sifa daga cikin sifofin Allah ya bata wata ma'ana, wanda zai kafirta mutum ba. Da yawa daga cikin malamai na baya-baya sun rika tawilin wasu daga cikin sifofin Allah, amma wannan bai sa wani ya taɓa fitowa ya ce sun kafirta saboda wannan ba. saboda ba wai kawai daga saba ma wani abu daga cikin waɗannan nau'ukan tauhidi ba shikenan sai ka furta mutum.
To masu kallon mu kuna tare da shirin Fatiha Rahma daga nan gidan talabijin Rahma, kuma muna tare da shirin malamin mu Al Professor Sheikh Muhammad Sanu Mari Jelemo, babban malamin tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Za mu dora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Barkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatihin Rahma, inda muke tare da shi malamin mu Al Professor Sheikh Muhammad Sanu Mari Jelemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. To sai ne tambaya na gaba, malam da yake cewa yana son karin bayani game da matsayin hadisin cire takalmi yayin shiga makabarta.
Wannan hadisi ne sahihi da cikin sunan Abi Dawud, sunan Nasa'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani tare da cikin makabarta yana tafiya da takalmi, irin takalmin da aka jeme din nan, fata jeman miya, shine siftiya. To ya gan shi yana yawo da shi cikin makabarta, shi ne yake cewa ya kira shi ya ce ya cire, ya sahiba siftiyatayn ilqina alayka, ko ilqa siftiyatayka ilqina alayka, ya kai mai sanye da wannan jebammin takalma ka cire takalmanka. To wannan wasu daga cikin malamai suke ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yin haka domin ya ga cewa yana taka kaburbura, yana yin abin da takalmansa. Wasu suka ce a'a, saboda yana tafiya ta takama a gurin da ya kamata ya kaskantar da kai, shi ne wannan takalma ne na masu wadata, ba kowa yake sa irin wannan takalmi ba. A lokacin takalmin da aka yi shi da jimammiyar fata, wasu suka faɗa haka. Wasu kuma suka ce a'a, makaruhi ne tafiya da cikin takalmi a cikin makabarta, ko da babu wani dalili da ya sa yake haka. Domin in aka ce saboda yana taka kaburbura ne, ai ko ba takalmi, takalmi ba shi da alaƙa da taka kaburbura, ko da ƙafa ne yake tattaka ba, a hana shi. Saboda ba dan ya sa takalmi masa ba ne. Wannan kuma amana maganar takalma ne, aka ce cire takalmansa. Aka ce cire takalman sai ci gaba da taka yake nan? A'a. Saboda takalma ake magana. Wasu suka ce ai, saboda girman kai alama ce ta cewa yana nuna shi ya isa, yana alfahari da ya shigo, da shi yasa aka ce cire. To ai, Annabi ma yana sa irin wannan takalma, inda abu ne da yake nuna khuyala, yake nuna isa, Annabi zai sa su ba, saboda ba daga cikin ɗabi'arsa bane ya rika nuna mutane alfahari da sauransu. To wasu suka ce ba dan wannan bane. To wasu suka ce a'a, yana daga cikin dai ladabi na wanda zai ci ga makabarta ya cire takalmansa. To wannan da yawa daga cikin malamai sun yi magana akan wannan din, wasu daga ciki sun tafi akan zahirin hadisin kamar Imam Ahmad. Sai dai dole ya zanto akwai togaciya, idan ya zanto akwai abin da mutum zai cutu da shi a cikin makabartar, wato ya zanto makabartar ko akwai kwalabe ko akwai ƙaya, wanda idan mutum ya cire takalminsa zai iya tafiya a cikin wurin da irin wannan abubuwa a cikinta, zai cutu. To wannan gujewar cutuwa zai iya sa takalmin sai tafi da shi, wannan babu wanda zai saba akan wannan, saboda duk wani abin da zai cutar da kai ba yadda ka yi shi ba. Ga wanda kuma ya ga zai iya tafiya, ko da baya yana ganin babu wani abu zai iya tattakawa haka ya tafi, shi kenan sai ya tafi. Almuhim dai abin da yake akwai shi ne, ba wai wajibi ba ne cirewar. Idan mutum ya cire, to ya yi wani abu na sunna. Ibn Hazm shi ya bambance tsakanin nau'in takalman ne. Shi Ibn Hazm cewa idan jimammiyar fata ce, tunda ai Annabi ya yi magana akan takalmi jimammi, ce ya sahiba siftiyatayn, saboda haka ya yi magana ne akan jimammin takalma. Saboda haka shi yana ga in mai irin takalmin wannan ne, shi ne za a ce ya cire. Amma in ba irin wannan bane, shi yana ganin ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar mamaci, idan aka binne shi masu kawo shi suka juya annabi yake cewa fa innahu yasma'u qira'ani ali, yana jin motsin tafiyar takalmar su. To da ba su da takalmi, ya za ce ana jin motsin tafiyar takalmar su. To haka yake ganin shi dalilin hana shi saboda wannan nau'in takalmin ne. Ya takaita umarnin akan haka duk da cewa malamai sun saba masa akan wannan fahimta ta shi, amma dai ba wajibi bane cewa dole sai an cire, musamman ma in ya zanto makabartar akwai abin da zai iya cutar da kafa saboda ko kaya ko abin nan irin tsidau, wani irin kayan nan mai kanana mai abin nan tsidau, ko irin a ce akwai kwalabe ko wasu duwatsu masu kaifi wanda dai mutum ya saka zai iya cutuwa, to babu komai don ya shiga da takalmansa.
Tare ne ke cewa malam hani kan tsallaka mutane a cikin masallaci shi ranar juma'a ne kawai ko kuwa da sauran ranaku da sauran salloli?
To hadisin ya zo akan ranar juma'a domin ita ce ranar da ake cika kuma ake daɗewa kafin a tayar da sallah, domin za a saurari huduba. Huduba za ta yi daga minti 15:20 har zuwa minti 30 ma ko fiye da haka. Saboda haka wani lokaci ne da ake samun cikowa sabanin sauran salloli, ko da an zo ba ya wuce watakila minti 10-15 an tada sallah, ba kuma lokaci guda ake cika ba kamar yadda ake a lokacin juma'a. Shi yasa magana ta zo akan lokacin juma'a, kar ka riƙa tsallako mutane. Amma ko da ba lokacin juma'a bane ka zo ka samu mutane a zanzaune ba a san tsallaka su, ko da majalisi ne na karatu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantarwa a majalisinsa, mutane uku sun taho, ɗaya da ya zo sai ya nemi a ɗan buɗa masa, aka ɗan buɗa masa ya zauna, ɗaya kuma sai ya samu guri inda can baya sai ya zauna, ɗaya kuma sai ya tafi, bai ga gurin zama ba kawai sai ya tafi yasa. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan ya nema an buɗa masa, wancan kuma ya nemi Allah ya bashi gurin zama ya bashi guri ya zauna, wancan kuma ya juya shi kenan, ya bada baya Allah ya bashi baya, ba tare da alherin da yake gurin. Saboda kaga ashe ba a so ka zo guri ka riƙa tsallaka mutane ko da ba ranar juma'a ba ne. Ko ba ranar juma'a ba ce aka taru, bai kamata a ce ka zo kana tsallaka mutane ba. In ka zo ka ga gurin da za ka iya zama ka zauna, in kuma a'a ka ga mutane a za su iya buɗa maka ka nemi alfarma da Allah su ɗan buɗa maka su buɗa maka, amma ba za ka riƙa tsallaka su ba wai sai a ranar juma'a kawai ba.
So ne ke cewa malam ya inganta idan mutum yana roƙon Allah ya sanya cikin masa haƙuri, hakan na nufin kamar yana gayyato wa kansa jarrabe-jarrabe ne daga Allah, domin wai shi haƙuri ba a yin sa sai an jarrabe mutum?
Shi wannan bai san me ya haƙuri ba. Kalmar haƙuri ta kunshi abubuwa guda uku. Aka ce haƙuri juriya, shine da Hausa juriya, ka ce haƙuri ka ce juriya da abu ɗaya ne. Allah subhanahu wataala ya haƙurƙurtar da kai akan yi masa da'a wajen bin Allah, haƙuri akan bin Allah. Abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarce ka da su, ya baka haƙurin aiwatar da su, ya baka haƙurin tabbatar da abin da Ubangiji subhanahu wataala ya ɗora maka na ayyukan ibada, wannan haƙuri ne. Hakanan ya baka haƙuri wajen ka kaucewa abin da yake saban Allah ne, wato abin da yake saba wa Allah ne. Allah ya baka haƙuri, wato ya baka juriyar da za ka guje masa, ka guje wa duk wani saban Allah, wannan haƙuri ne. Sannan kashi na uku shine al-sabru ala abinnan al-aqdar al-mu'lima, wani abu na ƙaddara mai ciwo mai zafi da zai faɗa maka, ka yi haƙuri ka jure wata musiba da zai same ka, yi haƙuri ka yarda ka maida al'amuranka ga Allah, wannan wajibi ne. To duk wannan ana kiran shi haƙuri. Saboda haka aka ce haƙuri ba kawai ana nufin haƙuri idan musiba ta same ka ba, kuma kai ka ce ba ka san ka zama mai haƙuri, Allah ya ce wa bashiris sabiri, ka yi wa masu haƙuri albishir. Kai kuma ka ce ba ka san ka roƙi Allah haƙuri, Allah ya yaba annabi Ayyub ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, mun same shi mai haƙuri ne. Allah ce ni'mal abdu, mahadalla da wannan bawa. Allah ce inna mal yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, ana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba. To kai ka ce duk wannan ba ka so ka zama mai haƙuri, in ka zama mai haƙuri ba za ka yi wa Allah da'a ba, tunda ba za ka iya haƙuri akan bin dokokinsa ba, in ka zama mai haƙuri ba za ka iya kaucewa saɓon Allah ba, tunda ba za ka iya saɓa zuciyarka ba, ba za ka iya daurewa ba, in ka zama mai haƙuri ba duk wani abu da zai same ka za ka yi ta raki kana kokawa kana kukan Allah subhanahu wataala a gurin halittunsa. Sai za a yi ka ce kuma ba ka san ka zama mai haƙuri, saboda haka ƙuntatacciyar fahimtarka da haƙuri shi ya sa kake cewa kai ba ka san ka roƙi Allah haƙuri.
To sai wanda yake cewa malam mutum zai iya gina masallaci ko makaranta ya yi waƙafi da ita ga iyayensa duka biyun ko ko sai dai kowane ya masa nashi?
Ba sharaɗi ba ne sai kowa ya masa nashi, sadaka ce. Ana iya cewa ga wannan waƙafi ne ga mahaifiyarka ko ga mahaifinka da mahaifiyarka ko ma ga iyayenka duka. Wato da iyayenka da kakanninka ka ce duk gaba ɗaya waɗannan da suke zuriyar ka ne ka yi musu waƙafinsa, duk zai yiwu, saboda ka shi waƙafi ba wai lallai sai mutum ɗaya kawai ba ko kuma kowanne sai an yi masa nashi daban.
To sai wannan shi kuma yake cewa ana neman ƙarin haske kan hadisin da yake cewa ku yi sallah a cikin ɗakunan ku da kuma wanda yake cewa ku yi sallah da takalman ku da huffun ku ku saɓa wa Yahudu da Nasara.
To wancan da yake cewa sallo fi biyuti kuma wala tattakhidhuha qubura, sallo lin nafila, kada ya zanto ba ka nafila kwata kwata a gidanka, kamar yadda ba a shiga kabari a yi salloli, ba a salloli a cikin kabari, kamar yadda gidanka shi ma kamar makabarta ba ka nafila a ciki, sai ku yi salloli ku na nafila a cikin gidajenku kada ku maida su kamar makabarta, wannan yana nuna maka cewa makabarta ita ba a zo a yi sallah a cikinta. Sai dai ka shiga ka yi addu'a ga mamata amma ba ka je ka kama sallah a ciki ba, shi yasa aka ce kada gidanka ya zama kamar makabarta. Hadisi ne sahihi, haka nan wancan hadisi shi ba hadisi ne sahihi, don sai da ke cewa khaliful yahud, hadisin Shaddad ibn Aus, khaliful yahud sallu fi ni'alikum wa khifafikum, ku saba wa Yahudu ku yi sallah da ni'alikum, takalman ku da khifaf ɗinku wato hukunku. Abinda yake nunawa cewa su Yahudu ba sa yi, to ku kuma ana son ya zanto ayyukanku kuna saba musu, in ka sa huffi kana iya sallah da shi, takalmi kana iya sallah da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Anas kana yusalli munta'ilan ahyanan wa yusalli hafiyan ahyanan, wani lokaci yakan yi sallah da takalmi, wani lokaci yakan yi sallah ba takalmi, inji Anas bin Malik. Haka nan Abu Sa'id al-Khudri yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah da takalmi, tsakiyar sallah Annabi ya cire su ma suka cire takalman su, da aka gama sallah Annabi ya ce ya ku cire takalman ku, suka ce mun ga ya Rasulullahi ka cire naka ne, ya ce eh Jibril ne ya zo gaya mun cewa akwai ƙazanta akwai najasa a tare da takalmi, shi yasa na cire. Idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba takalminsa, idan da kwai najasa ya goge ta da ƙasa, idan babu ya sallah da takalminsa. Saboda haka akwai wannan musulmi an umarce shi da wannan, amma kamar yadda ka sha faɗa cewa a wancan lokacin da ake sallah da takalmi masallaci ƙasa ce, musamman a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasa ce, babu wata shimfiɗa, saboda mutane a gidajensu ma a lokacin ba su samu isasshiyar shimfiɗa ba, sai ka ga cewa wata tsohuwar tabarma ce ita za ga ana shimfiɗa a gida, su kansu a cikin gida wanda su kwanta ba su da isasshiyar shimfiɗa, don ballan sana a samu a shimfiɗe masallatai, don haka masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ake, shi yasa za ka ji an ce an yi ruwa sabai suna sallah suna sujjada a cikin taɓo, ko ana tsananin zafi suna sujjada a cikin rirai saboda ba ya da shimfiɗa. To kaga irin wannan dan ka shiga da takalmi ba wani abu, amma yanzu ana simince masallaci ko a yi masa tayil sannan a saka shimfiɗa a saka kafin, mafi ƙarancin abin da za shi ne a shimfiɗa tabarmi, kuma masallatai a ƙauye a shimfiɗa tabarmi, saboda ka shigowa da takalmi zai lalata wannan shimfiɗar da aka yi, wanda zai jawo kayayyakin mutanen da za su zo su yi sallah kuma duk su ɗauki datti su ɗau ƙura da sauransu. Saboda ka tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ba takalmi, kaga ba buƙatar ka ce yin sallar da takalmi shine kawai shine sunna kare, a ba takalmi ba sunna ce, tunda ya ce ya yi da takalmi ya yi da takalmi, saboda haka ka cire ka shiga mutane masallaci da takalmi. Idan ka zo ka rasa cikin masallaci kuma ka rasa sahu abin nan ka rasa shimfiɗa a waje, ya kama har inda za ka yi sahu ba shimfiɗa, kana yi sallar takalminka matuƙar babu najasa a jikinsa, za ka iya sallah da shi. Kaga anan ba shi shimfiɗa ta wani kataka ba, kana iya sallah kada takalmi. Shi ma dole ka lura da hikima ta ilimi. Akwai inda za ka je mutane ba su san wannan karantarwan ba, haka ce ka shiga ƙauyuka inda mutane ilimi bai yaɗu ba, ka ce za ka yi musu sallah da takalmi a gabansu, sai ka samu matsala. Don mutane za su ga cewa ai kare ne Allah subhanahu wataala kana yin sallah da takalmi, ka ma kafirta, wani ma ya kafirta ka. Saboda haka tunda dai sallah da takalmin ba wai wajibi ba ne, ba wajibi ba ne. Annabi ya yi sallah ba takalmi, ya ma fi ba takalmin. Saboda haka sai ka cire takalmin da ta yi sallarka.
To ne ke ce mala, akwai bambancin ladabi tsakanin sallah a masallaci cikakke da kuma yin sallah a masallaci?
Yana nufin inda ba masallaci ba da inda ya ke masallaci, babu shakka wannan yana da hukunce masallaci. In ka shigo masallaci za ka yi rakatai tahiyatul masjid, ba cewa ka yi rakatai tahiyatul musalla, shi musalla bai da tahiyatul. Wannan falala masallaci ce, akwai addu'ar shiga masallaci, akwai addu'ar fita masallaci, musalla bai da wannan. Saboda haka kuma masallaci guri da wataƙila za a fi cika akan musalla, kuma sallar da aka fi cika ta fi lada akan wacce ba jama'a da yawa a cikinta. Babu shakka wasu masjid masallaci yana da wani hurumi da sauran gurare ba su da shi.
Tumar Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka sa ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amadadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa don kammaluwar shirin, ana sigirar safan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.